sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilo har 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet ko kuma a radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Sauran jama'a kuma za su iya sauraron mu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin mu na farko a yau Alhamis 15 ga watan Satumba shekara ta 2016. Ga kanin labarai.
Babban jam'iyyar adawa ta NPP a Ghana ta ce za ta kaddamar da kundin manufofin jam'iyya a ranar 18 ga watan Oktoba, inda za ta bayyana matakan da za ta dauka na gyaran ƙasa. Sannan likitan 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican, jam'iyyar Democrat, Hillary Clinton, ta ce Hillary ɗin dai tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya cafke ta. Shugaba Barack Obama na Amurka ya bada sanarwar cewa Amurka ta shirya ta dage takunkumin tattalin arziki da ta kakabawa ƙasar Myanmar ko kuma Burma.
To, kanin labaran kenan. Amurka ta karbi bakuncin masu ruwa da tsaki na kasashen duniya a wani taron ta da tsumin jama'a kan batun tekuna. To, ko yaya wannan zai amfani kasashen nahiyar Afirka?
Kasa da muke da shi bai fi kashi 30 ba, da sauran ruwa ne na tekun duniya. To, ashe in ko haka ne, akwai abubuwa da dama da jama'a suka ta'allaka akan teku.
Gwamnatin jihar Kano ta ginda sharuɗa masu tsauri da nufin ganin auren gama garin da take ɗaurawa ya ɗore.
Duk wanda ya saki mata, to sai ya ba ta 250,000. Haka in ita ce ta nemi saki ba tare da wani dalili ba, to duk abin da aka ba ta sai ta dada shi, tunda ba da gaske take ba.
Sai ku kasance da shirin domin iyali, za ku kuma ji shawarwarin ƙungiyoyin mata ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ke hankoran inganta rayuwar al'umma. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a. Babban jam'iyyar adawa ta New Patriotic Party ko NPP ta ƙasar Ghana ta ce za ta kaddamar da kundin manufofin jam'iyyar a ranar 18 ga watan Oktoba, inda za ta bayyana matakan da za ta ɗauka na gyaran ƙasa da kuma kauda talauci da wahalhalu da ƙasar ke fama. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, daraktan sadarwa na NPP Nana Akomiya ya ce akwai muhimmanci 'yan Ghana su kimanta ƙoƙarin shugaban ƙasa mai ci yanzu John Dramani Mahama da irin alƙawaran da ya yi masu yawa a shekarun baya. Maganar ta Mr. Akomiya ya biyo bayan yadda shugaban ƙasa mai ci yanzu ya bayyana wasu daga cikin manufofin da ke kunshe a cikin kundin jam'iyyarsu ta National Democratic Congress ko kuma NDC kenan mai mulki shekaran jiya Talata. Alƙawarin da shugaba John Dramani Mahama ya yi idan an sake zaɓensa sun haɗa ne da shirin ba kowane ɗalibi na'urar kwamfuta da ƙara yawan jihohin ƙasar daga 10 zuwa 15. Sai kuma biyan kuɗin jarrabawa na kowane ɗalibi da zai ɗauki jarrabawar makarantar sakandare. Shugaba Mahama ya kuma yi alƙawarin gina sabbin filayen wasanni guda 5 idan aka sake zaɓensa. Sai dai Nana Akomiya ya ce ba a taɓa baiwa abokan adawar shugaban ƙasa daman jan ragaban ƙasar ba. Ya ce wannan ne babban dalilin da ya sa masu kada ƙuri'a su yi zurfin tunani akan waɗannan alƙawura da shugaban ƙasa da jam'iyyarsa ta NDC suke yi wa jama'a. Jam'iyyar NPP ta ce NDC dai tana wayannan alƙawarin ne saboda ta ja ra'ayin masu jefa ƙuri'a su jefa mata ƙuri'a a zaɓe da za a yi na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a Ghana a ranar 7 ga watan Disamba.
Likita 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce Hillary ɗin tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya kama ta, kuma tana jin ƙarfin jiki da za ta iya jan ragamar shugabancin Amurka. A wata wasiƙa da kwamitin campaign na Clinton ya fitar jiya Laraba, likitar Talisa Badak ta ce an yi wa 'yar takarar Democrat ɗin gwajin ƙirji kuma an gano cewa ta samu bugun ƙwayar cutar haƙarƙari ne. To, amma a cewar likitar Hillary tana samun lafiya sosai a dalilin magunguna da aka bata tana sha tare da ɗan hutu da take samu. A yau Alhamis ne Clinton za ta koma yawon campaign ɗinta. Rashin lafiyarta ya zama abin magana ne bayan da aka ganta tana nuna alamun samun jiri, kamar za ta faɗi jim kaɗan bayan da ta baro taro wurin da ake shagulgula, wato shagalin tuna farmakin tara ga watan Satumba da aka kai a New York shekaru 15 da suka wuce, inda har wani hoton bidiyo ya nuna tana zamewa kamar za ta fadi lokacin da take kokarin shiga mota. Wannan al'amari dai ya dada janyo hankalin jama'a da abokin karawata na Republican Donald Trump, wanda ke yawan sukan lamirin cewa shin Clinton tana da kwarin da za ta iya shugabancin kasar Amurka. Shi kuma a nashi gefen, Donald Trump ya ce shi ma kamar kowane dan Amurka ne, yana so ya rage nauyi ne kawai. Trump ya shedawa Dr. Mamet Oz, mai gabatar da wani shirin lafiya na talabijin a jiya Laraba, cewa yana so ya rage nauyinsa da kilogram 7 zuwa 9.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya bada sanarwar cewa Amurka a shirye take ta dage takunkumin tattalin arziki da aka kakabawa kasar mai Amurka kuma Burma, biyo bayan wata tattaunawa a fadar White House ta shugaban kasar Amurka tare da shugaban kasar Aung San Suu Kyi. Bayan tattaunawar ta so a jiya Laraba, shugabannin biyu sun yi hira da manema labarai a nan ofishin shugaban Amurka, inda shugaba Obama ya ce yanzu Amurka ta shirya fidda takunkumi da ta sa wa tattalin arzikin kasar Burma na wani lokaci mai tsawo. Bayan jawaban nasu, wani dan jarida ya tambaye shugaban ko yaushe ne Amurka za ta dage wannan takunkumin, sai shugaba Obama ya ce nan ba dadewa ba. Tuni dai Obama ya aike wa majalisar dokokin kasar tashi wasiƙa cewa gwamnati ta kuduri aniyar maido da amfanonin cinikayya ga mutanen kasar Myanmar da aka dakatar da su sama da shekaru 20 da suka shude saboda take haƙoƙin bil'adama. Anata kalaman kuwa shugaba Aung San Suu Kyi ta gode wa mai masaukin nata, musamman ma da yake shine shugaban Amurka na farko da ya kai ziyara a kasar ta. Ta kuma gode wa majalisar dokokin ta Amurka da ta tilastawa kasar Myanmar ta fara mutunta haƙoƙin bil'adama.
An tuhumi tsohon shugaban kasar Brazil Luis Inacio Lula da Silva da laifin sarrafa kuɗaɗe ta hanyar haram da kuma cin hanci da rashawa. Jami'an binciken tarayya ne suka ba da sanarwar wannan tuhumar da ake wa tsohon shugaban a jiya Laraba, wacce suka ce tana da nasaba da wani binciken da aka gudana a kamfanin man fetur na kasar mai suna Petrobras. An zargi tsohon shugaban da matarsa da wasu mutane da dama da cin moriyar kuɗin kashe mu raba na gyaran wasu gidaje na bakin teku da wani kamfanin gine-gine mai alaka da Petrobras suka gina. Lula ya musanta wannan zargin, yana cewa ba shi wato bai aikata wannan laifi ba kuma ba shi daga wata kadara.
Yawan cin hanci da rashawa a Afghanistan ya kawo koma baya da kokari ga Amurka take yi na sake gina kasar, a cewar wani rahoton da aka fitar a jiya Laraba. Babban wakili na musamman na gwamnatin Amurka mai lura da yanda ayyukan sake tada komatar kasar ta Afghanistan, John Sobko, ya ce mutanen kasar Afghanistan da yawa ne suke korafi game da aƙidar cin hanci da rashawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takwan daga nan Amurka, inda ma'aikata harkokin wajen kasar ta hada kan kasashen duniya da dama a wani taron karawa juna sani da ya shafi batun kula da tafkuna. A cikin hirarsu da abokin aikin Musar Filu Hashim Gumel, ƙaramin ministan ma'aikatar muhalli a Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ya bayyana manufar wannan taro.
Wannan taro ita ce ta uku da aka shirya, kuma za ta tattauna ne akan matsalolin da ke addabar teku na duniya. Masu sauraro za su so su ji menene dalilin da ya sa gwamnati ta Amerika za ta nemi ta kira taro akan harkan da ya shafi teku. To a gaskiya ya kamata jama'a su sani, ruwan da ke tekuna na duniya kusan in ka raba duniya kashi 100, to fiye da kashi 70 na duniya ruwa ne da aka same su a tekuna masu yawa. Akwai tekun Atlantic, akwai ta Pacific, akwai su Indian Ocean da sauransu. To dai kasa da muke da shi bai fi kashi 30 ba, da sauran ruwa ne na tekun duniya. To ashe in ko haka ne, akwai abubuwa da dama da jama'a suka ta'allaka akan teku shi ake amfani da shi wurin manya-manyan jirage na ruwa wanda suke safara suke daukan su man fetur suke daukan kayayyaki daga kasa zuwa kasa sannan kuma mutum fiye da biliyon 3 a duniya har kan samu abincin su musamman ta hanyar kifi ya ta'allaka ne a tekunan da muke da su a duniya to ashe kuwa teku abuwa ce wadda ba za a yi wasa da ita ba shi yasa aka kira wannan taro don an gano waɗansu abubuwa da ke faruwa suna jawo matsala wanda dole ne a yi maganin su in muna son mu samu zaman lafiya a duniya
haka ne to kamar yanda kace gwamnatin Amurka ce ta baku wannan gaita zuwa wannan taro na akan teku to menene dalilin da yasa aka gayyato Najeriya musamman Najeriya a wannan taro
to Najeriya kamar sauran kasashe daga kudancin ta tana da gaba na tekun Atlantic in ka lura muna da manyan tashoshin jiragen ruwa tun daga Lagos har zuwa Port Harcourt da Calabar to tunda kuma muna da babban gaba na teku Atlantic to ashe ba laifi bane a ce an gayyato mu domin mu ma muna da matsala tunda muna da gaba da teku kuma yana muna amfani ta hanyar teku din ne ake shigo da kasa kayayyaki na shigowa Najeriya manyan jirage na zuwa su kawo kaya su ne kuma suke daukan mai danyen mai da ake kasuwanci da ita suke daukan sauran kayayyaki da muke aika da su kasashen waje so ya dace da aka gayyaci Najeriya don mu ma muna da abinda za mu amfana a kai
Karamar ministan ma'aikatar muhalli a Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin a Hiresu da Sarfilu Hashim Gumel yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kokarin farfado da tattalin arzikin kasar da ya durkushe da kuma neman hanyoyin shawo kan talauci kungiyoyin mata na gani za a iya yakar talauci ne idan aka faro ta kansu a cikin hiramu da su yayin ziyara da suka kawo a tashar mu Hajiya Maimuna Umar Jega da Hajiya Kulu Ja'afaru Badakayya da kuma Hajiya Hawwa Aliyu Sa'idu duka sun yi tsokaci kan halin kunci da ake fuskanta inda Hajiya Maimuna ta fara da bada shawara cewa
misali kaman tallafi da cire bayanwa tallafi na mata da suke neman taimako to na wallahi wani tallafin wani kauyukan ma ba su san ana yi ba wasu san kansu yafi nasu wasu ɗan uwansu suke jawowa kai da kake zauna a gida da baka komai kake tare kake son gwamnatin nan baka ba san abin da suke yi ba ba sa neman ka kai da kake da taimakon ka taimakan ba irin mu suke nema ba kin gani to irin wannan problem din suna nan da yawa sai dai kawai ki gani a talabijin ko a wannan suna taimakawa ɗan uwansu haka su ko ɗan uwansu su jawo mutum mata uku ko hudu ko goma haka su basu sai ki ji an ce ai an tallafa wa mutane kuma wallahi in kika shiga kauyukan na rantsa da Allah babu
yawa to inda zaki sawarci gwamnati
eh.
Waɗannan matakai kike gani gwamnati ya kamata ta dauka domin ganin cewa waɗannan tallafi da ake bayarwa sun isa ga talakawa kauyuka
madallah alhamdulillahi matakai su tabbatar da cewa matan da za su dora akai su sun shiga cikin kauyukan sun dudduba duk matan da suke da problem din da suke neman taimakon sun rubuta sunansu sun taimaka musu in akwai waɗannan matan za su rika shiga akwai masu karfi masu kaman mata masu kaman maza da za su rika shiga kauyukan suna zakalo waɗanda suke da problem din amma wasu ba za su iya shiga wannan kauyukan ba yanzu kaman kauyen mahaifiyata wallahi tallahi titi na nan wajen shekara 2 Fida Road muka nema a yi mana amma wallahi titin yana nan gwamnati ta kashe kuɗi amma da ta kashe kuɗin ba a gama titin ba mun waiwaya mun nema a zo a gyara mun bi har kungiya mun je mun rubuta naje na dau ɗan jarida sun dau hoton wurin kauyukan duk mun kaiwa gwamnati amma wallahi har yanzu a kauyen kasa garo ce har yanzu ba a yi yara
yawa to bari yi wannan tambaya
kuma sun yi asara kuɗi
yawa to duk wanda yake da amsa a cikin ku ba lalle zan ambaci mutum ɗaya ba duk wanda yake da amsa ya iya amsa tambayar ita ce tallafin kuɗi ne ya kamata gwamnati ta ba mabukata ko kuma akwai wani abin da ya kamata gwamnati ta yi na musamman da zai inganta rayuwar talakawa a Najeriya yana yiwuwa gwamnati ta bi gida tana ba da 5,000 zai shawo kan matsalar Najeriya
wannan 2005 din
to Haji Hajiya Hawwa ta fara
ba zai shawo ba 2005 ba abinda za ta yi mutum a lokaci ɗaya mutum zai kashe 2005 to amma ta saka wani abu wani jari da za a rika tatsa ana taimakawa mata ma musamman gaskiya tunda mata yanzu in mai gida ya fita mata ne da wahala mai gida zai dauko dan kudin cefa ne ya baka ba zai ishe ka ba dole sai an yi dan wani abun sannan sai wata sana'a ka gane kin gane a Kano sai an yi wata sana'a sannan a samu dan wannan abun sannan komai ya zama da sauki
yawa to bari in yi tambayar nan tunda kasan tunda yake zaki ya durawa akan nan tunda yake akwai ma'aikatar mata a Najeriya yaya ne ma'aikatar mata ta Najeriya za ta yi tasiri a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari
to tasirin da za ta yi a da ta fi tasiri amma a yanzu ne dai ina ji tuntuni dai kamar a mace take waɗannan
to yanzu ya za a yi shugaba Muhammadu Buhari ya farfado da ita tunda dai har yanzu tana nan a cikin tsarin gwamnatin sa
abin da za ta yi yanzu su farfado da ita
bismillah
aje state a zakulo matan da suke da kungiyoyi waɗanda suke kungiyoyin nan waɗanda suke da karfin da za su rika tallafa da taimaka da kuma ba su shawarwari da kuma shiga su gano matsalolin da matan ke ciki ke fama da shi a ƙauyuka kuma 2005 din nan da za a bayar ita wannan 2005 din ki je ƙauye zaki ga mace tana kulikuli to wannan 2005 din in ka bata kace ta yi jarin kulikuli wallahi za ta yi ko daddawa ko manjada wallahi za su yi in dai kuɗi za ta ba su gwamnatin to a tabbatar an ce musu wannan sana'ar da take yi ta dogara ake kuma a sa ido a duka zagaya ana ganin su
haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo malam Washington na cewa karfe 1:17 na asuba ga shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka don ka hoiba Ku jama'a tambaya ni ke da
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Ranar Litinin wata kungiya dake hankoran wanzar da zaman lafiya a jihar Adamawa da ake kira Adamawa Peace Initiative ta gudanar da wani taron fadakarwa a zauren taron Majalisar Dokokin Amurka a nan Washington DC inda kungiyar ta bayyana ayyukan da take gudanarwa da taimakawa 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya da kuma nuna halin kuncin da suke ciki da nufin neman tallafi. Fitattar 'yan majalisar wakilan Amurka da ta zama muryar 'yan matan Chibok, Federica Wilson, ta gabatar da jawabi inda ta bayyana cewa ta ce ina farin cikin zama abin da za a kira jakadiyar 'yan matan da aka sace a Chibok kimanin shekaru uku da suka shige. Kowace ranar Laraba, mu 'yan majalisar wakilan Amurka muna sa wani abu da ke da launin ja ko kuma jajayen tufafi. Bayan haka sai mu ɗauki hotuna mu yayata ta hanyar sadarwar Twitter. Mu aika da saƙo muna nema a dawo mana da 'yan matanmu. Muna magana akai-akai da waɗanda ke Najeriya. Masu fafutuka ceto 'yan matan Chibok begen cewa labarin da muka ji makonni biyu da suka shige gaskiya ne wanda yake cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yana tattaunawa da masu ruwa da tsaki da nufin ganin an saki 'yan matan nan. Aƙalla mun sani suna nan da rai. Bisa ga abin da ɗaya daga cikin 'yan matan ta faɗa makonni da suka shige a faifan bidiyon da ƙungiyar ta fitar, ta shaidawa shugaban Najeriya da kuma duniya baki ɗaya cewa ta san inda 'yan matan suke. Saboda haka muna aiki domin ganin an ceto su. Mun tattauna akan wannan a zauren majalisa. Mun kuma yi kira ga ma'aikata harkokin wajen Amurka ta taimaka a fannin tattaunawar domin a lokutan baya sun kwatanta yin haka amma tattaunawa bata cimma nasara ba sabili da babu wanda yake da kwarewa a wannan fannin.
We don't just see it as bringing back our girls when we do it. We're really talking about all of the millions.
Saboda haka ba mu ganin wannan kawai a matsayin kira a dawo mana da 'yan matanmu. Da haka muna magana ne akan miliyoyin mutane da suka rasa matsugunansu a Najeriya sakamakon ta da ƙayar bayan da Boko Haram ke yi. Ba 'yan matan kawai ba, amma dukan iyalai maza da mata da aka raba da matsugunan su a Najeriya da kuma kananan yara da aka tilastawa shiga kungiyar. Dalili kenan da yasa muke rike kwalaye da ke kira a dawo mana da ƴan matan mu. Kokarin da muke yi shine ganin kafofin sadarwar Amurka sun ci gaba da yayata labarin ƴan matan. Mun hakikanta cewa yawan yayata batun da kuma aikawa da sakonni zai taimaka wajen ganin duniya bata manta da su ba. Sabili da haka za mu ci gaba da kira gare ku. Duk lokacin da kuka tuna da ƴan matan, ku aika da sakon Bring Back Our Girls ta hanyar Twitter. Kira na kenan gare ku. A cikin yunkurinta na ganin duniya bata manta da batun ƴan matan ba, kungiyar fafutuka ceto ƴan matan ta shirya gangami a birnin New York a daidai lokacin da shugabannin duniya ke halartar taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya. Dr. Iman Shehu, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Bring Back Our Girls a Najeriya, ya yi ƙarin haske dangane da wannan shiri.
Mun ga cewa shugabannin Najeriya sun fi jin magana idan suna waje, kuma musamman idan suka ga cewa akwai ƴan jarida a inda suke ba su cikin Najeriya. Don haka wannan gangami musamman da za a yi shi a Majalisar Ɗinkin Duniya, yadda muka yi gangami nan Najeriya ne kawai mu ba da sako ga shi shugaban ƙasa don a tuna mishi cewa akwai alƙawuran da ya yi ma wannan ƙungiyar ta Bring Back Our Girls. Banda namu sashen da ke Najeriya, duk kungiyar gaba ɗaya na duk duniya ya riga ya kalamu, musamman ya ce idan har aka kauda Boko Haram, ba za a ce an kauda su ba sai an ga cewa ƴan matan ci ba an kwato su. To gashi nan har shekaran jiya shi hafsan sojoji yana cewa ma dattijan Borno cewa an riga an da Boko Haram. Don haka wannan wacce kawai shi ne ya cika alƙawuran da ya na cewa ya ga an kwato ƴan matan Chibok da duk sauran mutanen da ke hannun Boko Haram cikin lokaci. Don lokaci na tafiya. Kuma inda ƴaƴan masu hannu da shi shi ne ba za a bata lokaci ana wani cece ku ce ba.
Allah bada nasara ya kuma hada ƴan matan Chibok da dangin su lafiya cikin alherinsa.
Duk wanda ya saki mata to sai ya bata 250. Haka in ita ce ta nemi saki ba tare da wani dalili ba, to duk abin da aka bata sai ta dada shi tunda ba da gaske take ba.
Wani abin da ya zama ba sabon ba a Najeriya shine shugabannin siyasa su dora ko kuma su ci gaba da aiwatar da ayyukan da suka gada daga gwamnatin da ta gabace su, ko da kuwa jam'iyyar su daya. To sai dai wannan lamarin ba haka yake ba a wani yunkuri da ya shafi inganta rayuwar iyali a jihar Kano, inda gwamnati ke ci gaba da aiwatar da shirin aurar da gaurawa da marasa galihu da ta gada daga gwamnatin da ta gabata. Idan kuna biye da mu, makon jiya mun dasa aya inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Malam Aminu Ibrahim Daurawa, babban kwamandan Hizba, mataki na gaba idan bincike ya nuna ɗaya daga cikin masu neman auren yana ɗauke da wata cuta kamar HIV, sai ya bayyana cewa
mataki na gaba dama kafin ma a shiga wasu sun gaya mana suna ɗauke da wannan cuta ko suna ɗauke da wannan ciwo. Wasu ma daga ƙungiyoyin da suke kula da yaɗuwar wannan ciwo ne suka haɗa su a can suka turo mana. Kamar daga asibitin Aminu Kanchin Hospital mun samu wato ma'aurata guda tara waɗanda can suke karɓar magani har suka ga juna suka amince za su auri juna. Ita wannan kungiya karkashin wannan asibiti suka rubuto mana cewa a tallafa musu a sa cikin wannan aure. Sannan wasu da suka zo matan sun gaya mana gaskiya ba su da lafiya, da haka sun zo ne a tantance su domin an samu irin su marasa lafiya suna son su a taimaka da su su yi aure. Wasu kuma sun mana shiru. To irin waɗanda suka yi mana shiru sun san suna ɗauke da ciwon. To irin su ne in muka zo muka tabbatar mu akwai, to irin waɗannan cire su muke gaba ɗaya daga cikin tsarin domin su gaya mana gaskiya ba. Dama akwai kwamitin da muka yi mun gaya musu duk mutumin da ya shigo mana da rashin gaskiya ko muka kama shi cewa abin da ya kawo shi wannan gurin shine ya ji za a yi tagoma shi, za a ba da kayan aure kyauta, duk abin da za a yi auren nan ba inda ake biyan kokobo, gwamnati duk kyauta za ta yi wa mutanen nan. To wani ta iya yiwa kwaɗayin abin da za a samu ya sa ya kullo rashin gaskiya ba aure ne a gaban sa ba ya zo to irin waɗannan mun kama su mun ga musu kotu ce za ta raba mu da su haka nan waɗanda suna da ciwon da sun tabbatar akwai suna karban magani ba su gaya mana ba to su ma in mu muka gano ciwon to lalle waɗannan sun aikata laifi haka nan waɗanda kuma su kuma ba wata kila ba san suna da ciwon ba kawai dai suna jin damuwa amma sun ki zuwa asibiti to mun tabbatar musu sai mu hada su da jami'an lafiya su ba su shawara yadda za su je gaba su ci gaba da karɓar magunguna domin su samu lafiya akwai wanda ko muka samu matar tana da ciwon shi kuma an bincika ba shi da wannan ciwon amma duk da haka sai cewa yana son ta shi zai aure ta haka saboda haka kaga anan dole mu ba za mu iya cewa ya aure ta ko kai aure ta ba sai mu hada su da jami'an lafiya zai iya yiwa a lafiyance ya iya auren wannan mata mai ciwon da ake dauka kuma shi ba tare da ya dauka ba idan suka ba da tabbas cewa eh akwai yadda ake a ilmantar da su su rayu daya da ciwo daya babu ciwo ko ba tare da mai ciwon ya sa mara ciwon ko mara ciwon ya dauka ba suka ba mu a rubuce su masana harkar to kaga muna iya ce musu to mun samu dalili sai ku je kotu kuma ku yi takarda ku kawo sai mu daura muku abu magana saki da ake yi mun waya musu da kai cewa ba sai ka saki mata ka dole sannan ka warware matsalar ka watar ma saki ne yake jawo matsalar akwai hanyoyi da dama da zaka bi na ladaftarwa ita ma akwai hanyoyi da zaka tafi da dama na neman haƙinta ba tare da an yi saki ko an yi duka ko an yi cin mutunci ko an yi kora kuma a zo a bar yaya cikin tagayyara da tozarta ba saboda mun ba su wannan ilimin cewa kada a dinga saurin saki kuma har ma mun sa cewa duk wanda ya saki mata wanda suka yi aure a ƙarƙashin mu ba kowa da kowa ba wanda duk ya zo cika sharadin mu in ya saki matan nan babu dalili to sai ya ba ta 250 haka in ita ce ta nemi saki ba tare da wani dalili ba to duk abin da aka bata sai ta dada shi tunda ba da gaske take ba amma in mun ga dalilin tabbas ya kamata a rabu to mu ne za mu faɗi hanyoyin da za a ba a rabu cikin mutunci kuma tare da an ba kowa haƙinsa
to nan gaba a cikin shirin za ku ji makoma aurareki da hukumar Hizba ta hada a shekaru 3-4 da suka gabata yanzu dai a madadin Dr. Iman Shehu ɗaya daga cikin madigan kungiyar fafatuka ceto ƴan matan Chibok da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalla idan muka dawo shirin mu na hantsi za ku ji yunkurin gwamnatin jihar Adamawa tare da tallafin gwamnatin tarayya na taimakawa ƴan gudun hijira na cikin gida da ke da sha'awar noma kafin mu kai ga haka ga takaitattun labarai
babban jam'iyyar adawa ta New Patriotic Party ko NPP ta kasar Ghana ta ce za ta kaddamar da kundin manufofin jam'iyyar a ranar 18 ga watan Oktoba inda za ta bayyana matakan da za ta dauka na gyaran kasa da kuma kauda talauci da wahalhalu da 'yan kasar ke fama da shi a wata hira da ya yi da muryar Amurka daraktan sadarwa na NPP Nana Akumiya ya ce akwai muhimmanci 'yan Ghana su kimanta kokarin shugaban kasa mai ci yanzu John Dramani Mahama da irin alƙawura da ya yi masu yawa a shekarun baya likitan 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce Hillary din dai tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya cafke ta da tana kuma jin ƙarfin jiki da za ta iya jan ragaman shugabancin ƙasar Amurka a wata wasiƙa da kwamitin campaign na Clinton ta fitar jiya Laraba likita Lisa Badak ta ce an yi wa 'yar takarar ta Democrat kenan gwajin ƙirji kuma an gano cewa ta sami bugun kwayar na cutar haƙarƙari to amma a cewar likitan Hillary Clinton tana samun lafiya sosai a dalilin magunguna da ake bata tana sha sannan kuma tana samun ɗan hutu shugaba Barack Obama na Amurka ya ba da sanarwar cewa Amurka ta shirya ɗage takunkumi na tattalin arziki da aka kakaba wa ƙasar Muammar ko kuma Bama biyu bayan wata tattaunawa da suka yi a fadar White House da shugaban kasar Aung San Suu Kyi.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safe rio amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Usman Kabara zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke yayata gudunmuwar da waɗanda Allah ya jarabta da wata larura ke badawa ga cigaban kasa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin BOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunci Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya ce ana gabatar da shirin, da kuma Malam Siri da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Jimmy Cook Alheri ke cewa